This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraron abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren ranar Lahadi, ana sauraron shirin Kallabi. A yau ma abinda muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi ne lafiya. Ga labaran duniya. Yan Najeriya da yana fuskantar ɗaya daga cikin yanayi mafi muni ya taɓarɓarewa tattalin arziki a ƙasar da ke yammacin Afirka cikin shekaru. Hakan ya samo asali ne sakamakon hauhawar farashin kayayyaki, sakamakon manufofin kuɗi da suka sa darajar kuɗin ta faɗi idan aka kwatanta ta da dalar Amurka. Lamarin da ya haifar da fushi da zanga-zanga a faɗin ƙasar. Ɗan gwamnati na baya-bayan nan da aka fitar a ranar Alhamis sun nuna hauhawar farashin kayayyaki a watan Janairu ya ƙaru da kashi 29.9 cikin ɗari, mafi girma tun shekarar 1996. Galibin su ya shafi abinci da abubuwan sha. A ranar Juma'a ta gabata ne kuɗin Najeriya naira ta ƙara faɗuwa, inda ake canjin dalar Amurka ɗaya akan naira 1,224, lamarin da ke nuna asarar da aka samu daga kashi 230 cikin 100 a bara. Faɗuwar kuɗin na ƙara taɓarɓarewa halin da ake ciki a yanzu, wanda hakan ke ƙara durƙusar da kuɗaɗen shiga da kuɗaɗen da 'yan Najeriya ke samu. Amurka ta yi Allah wadai da goyon bayan da Rwanda ke baiwa ƙungiyar M23 da ke gabashin Congo, wadda ta wayanta ya yi sanadin raba dubun dubatar mutane da mahallansu, tare da yin kira da ƙungiyar 'yan tawayen da ta daina tashin hankali. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka a cikin wata sanarwa jiya Asabar ta yi kira da kakkausar suka ga mummunan tashin hankula sakamakon ayyukan ƙungiyar M23 da ke samun goyon bayan Rwanda, wadda Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya suka saka wa takunkumi. Ta yi kira ga Rwanda da ta gaggauta jinya dukkan sojojinta daga Congo. Ta kuma buƙaci 'yan tawayen da su ja da baya daga wuraren da suke a yanzu kusa da wasu birane biyu na lardin Kivu ta arewa na Congo. Da alama hakan zai iya yin matsin lamba ga ƙasar Rwanda, wadda gwamnatin ta sha musanta alaƙa da ƙungiyar M23. Gobe Litinin, idan Allah ya kai mu ne babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya, za ta gudanar da zaman sauraron sakamakon shari'ar mamayar da Isra'ila ta yi yankunan Falastina tun shekarar 1967, inda ake sa ran ƙasashe 52 da ba a taɓa ganin irin haka ba za su ba da shaida. Ƙasashe da suka haɗa da Amurka da Rasha da China za su yi jawabi ga alƙalai a wani zama na mako guda a fadar zaman lafiya da ke birnin Hague, cibiyar kotun duniya ta ICJ. A cikin watan Disamba shekarar 2022, Majalisar Ɗinkin Duniya ta nemi kotun ICJ da ta ba da ra'ayi da shawara na shari'a da ke tasowa daga manufofi da ayyukan Isra'ila a yankin Falastinawa da ta mamaye gami da gabashin Kudus. Duk da cewa duk wani ra'ayi na ICJ ba zai kasance mai tasiri ba, yana zuwa ne a dare lokacin da ake ci gaba da matsin lamba na shari'a kan Isra'ila game da yakin Gaza, wanda mummunan harin Hamas na ranar 7 ga watan Oktoba ya haifar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Lahadi, Isra'ila ta yi watsi da kiraye-kirayen ƙasa da ƙasa ciki har da babbar ƙawarta Amurka na amincewar bai ɗaya ga kafa ƙasar Falastinu, tana mai cewa duk wata yarjejeniya za a iya cimma ta hanyar shawarwari. Firaministan Benjamin Netanyahu ya gabatar da abin da ya kira yanke shawara game da ƙasar Falastina a gaban majalisar ministocinsa, wadda ta amince da matakin baki ɗaya. Sanarwar ta tabbatar da cewa ƙasar Yahudawa ta yi watsi da kiraye-kirayen ƙasa da ƙasa kan yarjejeniyar dindindin da Falastinawa. Tun a shekarar 2014 ne da ya ƙoƙarin cimma matsaya tsakanin ƙasashen biyu, ƙasar Falastini mai cin gashin kanta a gaɓar yamma da kogin Jordan da Gaza daga kowane irin ɓangare na Isra'ila ya ci tura. Yau Lahadi magoya bayan ɗan takarar shugabancin ƙasar Senegal Basiru Diomaye Faye sun buƙaci a gaggauta sakin shi da sunan yin adalci ga kowa bisa tsarin mulkin ƙasa. Dole ne dukkan ƴan takara su ci gajiyar ƙa'idojin tsarin mulki na ɗaukar kowa a matsayin ɗaya, in ji wata sanarwa da ƙawancin shugaba Diomaye. Don haka a saki ɗan takara Basiru Diomaye da Diak Faye ba tare da ɓata lokaci ba. Wata bukata ce ta jama'a da mutunta kundin tsarin mulkin ƙasa, in ji sanarwar. Gamayyar ta kuma lura da lamarin da ya buƙaci a gaggauta sakin shugaban jam'iyyar adawa Pastef Usman Sonko. Kotun tsarin mulki ta ki amincewa da sakar Sonko, amma ta amince da na Faye mai lamba biyu na jam'iyyar tare da wasu kusan 20. Daga ƙarshe ƙasar China na ƙara yin sintiri a cikin ruwan gabar tsibirin Kinmen na ƙasar Taiwan. Kwanaki kaɗan bayan da masunta biyu suka nutse a ruwa, yayin da jami'an tsaron gabar tekun Taiwan suka fatattake su, wanda suka zargi jirgin da yin kutse. Sashen Fujian na masu tsaron gabar tekun ƙasar China za su riƙa sa ido akai-akai akan ruwan da ke gabar tekun kudancin birnin Shimen, mai tazarar kilomita kaɗan daga Kinmen, don ƙarfafa aikin tabbatar da tsaron teku. Masunta daga Taiwan da China suna tafiya akai-akai. Mutuwar masuntan ba sabon abu bane a duk irin ayyukan sinawa ke yi a cikin ruwa da ke kusa da Kinmen, wanda ke kusa da ƙasar China fiye da babban tsibirin Taiwan. Ƙasar China ta yi ikirarin cewa dukkan Taiwan mai cin gashin kanta a matsayin ɗiwaicinta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumudumansu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abduwuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Kallabin shirin ta wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Kallabi ya karbi bakuncin mace ta farko da aka zaba shugaban karamar hukuma a jihar Borno. Za ku ji ko wace ce da kuma tarihinta. Za mu kuma dora kan nazari da muka fara a makon da ya gabata kan yanayin rayuwar iyaye mata da ke renon ƴaƴa da tarbiyyantar da su su kaɗai. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu dora kan nazarin da muka fara makon da ya gabata dangane da yanayin rayuwar mata da ake bari da ƴaƴa ko dai bisa dalilan rasuwar mazajensu ko kuma mutuwa aure. Lamarin da ke barin tabo a rayuwar iyayen mata da kuma ƴaƴansu ko da kuwa sun samu ci gaba a rayuwa.
Cikin zauren namu akwai Hajiya Rabi Muktar Hajiya Sa'adatu Abdulmumini, Hajiya Salatu Umar da kuma Malama Amina Ahmad.
Yawanci za a mutu za a bar za a baki da yaya. Ba dangi da zai zo da zai taya ki ce bari mu tallafa mishi. Wallahi na san wani labari baban ya rusu. Bayan shekara kaman 5 uwa ta zo ita ma ta rusu. San da uban nan ya rusu, kanin shi yana taya ta kulawa da yayan. Amma a gidanta suke da take kula da yaya mata 5 take da su duk yan mata. Da uwar ta rusu, kanin uban ya dauki yayan ya kai gidan shi. Da suka je hutu gidan kanuwar uwarsu, kafin su koma da suka koma yayan suka samu an lallata musu daki, an yi bincike, an yi waye, an yi waye. A'a, me ya faru, me ya faru? Wai an ce sun yi sata ngul. Sun yi sata.
Wato sata da mai ta dai.
Eh, sun yi sata a cikin gidan. Wallahi haka kanin nan ba shiri haka nan ya watso yayan ya meda ma yar uwarsu. Allah ya ba mu yar uwan nasu miji. Yasa su makaranta ya kula, yana kula da su, yana kaza, yana kaza, yana kaza. To yau a ce mijin yar nan yau ya fadi ya mutu, wa zai ci gaba da yayan nan? Yar uwan nan sai kuma a zo a ce wai yar mu ce fi sabilillah.
Ai darajar mamacin suka samu haka da wani gidan,
sai har suka je wani gidan nan. To gode. Tun da gashi sun je gidan namijin ba su samu ba.
To mace dai kowanne fanni aka je dai kowanne aka ce aka tarkato bolan dai kanta yake. Malama Saratu, zaka ga yawanci matan zaki ga sun bar gidan mijin nasu, wato ya aure ya mutu, ko kuma ta dalilin baban yayan ya rasu, zaki ga ta zauna a gida ta kasa sake wani aure. Daya daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta kenan, saboda ba ta son yayanta su je su agolanci a wani gida, ko kuma ta bar su ita ta je wani rayuwar wani aure, rayuwar su ya samu tazaro. Mata suna samun wannan matsalan, suna shiga cikin wannan matsalan na da su je wani wurin ga yayan kanana ne, gara sun zauna a gidan, sun zauna a gidan iyayensu, sun fuskanci tarbiyyar iyayensu har su girma.
Akwai matan da zaka ga dalilin ko mutuwar mijin ko rabuwan aure, misali ko miji ya gudu dan akan samu wannan, yana da rai kawai sai a neme shi a rasa ya bar garin. To ana samun wannan da mace ta taita agolanci ma yaranta a wani gida, gwamnati ta tsaya ta kula da yayanta, saboda ana samun wannan matsalolin da yawa na gorace-gorace ma. Idan kika tafi da shi, eh, ke kina son ki aura kuma ba mai rike miki yayan, kin tafi da yayan wani gida, shi mijin he's willing, yana da niyan ya rike miki yayan, a je ga cewa mijin na so ma ya rike miki yana. To ta fannin dangin shi akwai wannan karuwala, ba dama danki abu agolani. Agolani, kin gane wannan? So gwamnati ta tsaya ta rike yayanta ta kula da tarbiyyar su da ta kai su wani wuri can daban.
Wani lokaci kuma koda ku da kuruciyarta.
Koda sosai kuwa, sosai kuwa, saboda yanzu kamar yadda Malam Amiya ta ce, zumunci ne yanzu ya zama wani dai sai la haula wala quwwata kawai. Saboda dangin suna kallo amma ba za su dauki dawainiyan ba. Sai ana duba a ga me ya bari. Kamar dazu aka faɗi cewa idan inda a ce ilimin arziki ne, abinda ake hari kawai shine a zo a babakere akan dukiyan, a ni zan dauki wani, zan dauki wani, saboda a ba su wannan dukiya, kuma da zaran dukiyan ya kare, wallahi shikenan, ba za a sa ido a kula da tarbiyyar da ba, a kula da tarbiyyar shi, cin shi, shan shi da suturan shi ba. Gaskiya ana samun wannan matsaloli da dama.
Malama Amina, kamar yadda muka fara magana nan tun farko, cewa wani lokaci akan jefi yaya da kalmar tunda uwarsu ce ta rike su a matsayin yayan mace, yar mace, wanda wani lokaci yake ga har yana taɓa zamantakewar aurensu, ma'ana takan kasa samun miji na gari, don duk wani nagari zai ce to tunda mace ta haife kan ma in shiga gidan da zan samu larura, kila ba tarbiya, saboda a iya tunanin suna tunanin tunda mace ce ta rike su babu kwaba.
A gaskiya wannan kalmar ba daidai ba ce. Kwaba ba inda za a samu tarbiya mai kyau da ya wuce hannun ƴa mace wa. Dan ku duk wani tarbiya a karkacinta za a same shi.
Hannun mijin gari.
Mijin kashi ita take ma tarbiyyantar da namiji. Saboda yanzu duk yanda kika daura mijinki akan abu, a haka za a tashi. In kin nuna kin bar shi ya wulakanta ki, a haka zai ta wulakanta ki a auren ku. In har kika nuna wulakanci ba za ki dauke shi ba. Dole ya sassauta. In dai yana son zaman auren. To tarbiyya ko da kuna tare fa da miji, suna ne za a ce wai ya'ya, ba a ce musu ya'yan yar mace ba, saboda ubansu na tare da uwarsu. To tarbiyyar wa ke yi a gidan ko da kana tare da baban? Na ɗaya dai namiji maza yawanci kowa ya san suka fita tun safe sai bayan magarba. Masu dawa da wuri su ne 5 ko 6.
Wato mun tashi aiki,
mun tashi dawo. To wannan wannan da kika yi da yaran ba a nan suke samun tarbiyyar ba? To ta ina kuma dan yau babu baban nan, sai a ce kuma wai tarbiyyar ta lalace a hannun gidanki ya mace. to da kuke taron kenan wake tarbiyyatar da su shi yake tarbiyyatar da su da daddare kenan ake tarbiyya
ai wa'an suna ce ba ko sun dawo ma ba san lura ma me ake ciki ba ma
ya gaji ma zai huce ci abinci yayi daki zai bacci to da sassafe wasu ma kan su tashi bacci uba akwai yaran da sai su ce wai sun kusa sati ba su ga ubansu ba ni naga wadannan ya ai muna magana da su suke cewa sun kusa sati dai ba su ga babansu ba nace ya haka yake faruwa wai yana dare su kuma sun yi bacci da safe kan su tashi yayi gaba
gaskiya abin da nake gani ga mata mace kan gaskiya ita ce garkuwa
goma ma wanda aka mata aka bari ya san an mata
wannan gudu yayi
wannan gudu yayi ko kuma gashi bai da amfani shine dan kafin maraya saboda dan kafin maraya kin ga shi uba ho bai san ciwon shi ba bai san komai nashi ba
ci ba ta ba su tara
uwa ma bai daraja ta ba ta tafi ta yi nan bazar bazar ciwo ba shi can menene wani azo a ce mata har duka ake mu mutum a kulla mace ke wata ma huma ta ita take biyan mu gidan haya
sosai
ga sunan da
ni na gani gaskiya ni dai ina son malamai ne ni wannan zan kira ga malamai ne malaman mu na Afrika gaba daya ko na Najeriya gaba daya ne su mai da hankali a jawo hankalin namiji zaki je biki dari misali za a yi walima ko wa'azi wallahi ni dai tunda nake a rayuwa na ban taba zuwa biki in ji an yi walima a jawo hankalin namiji ba mace dai mace ita ce dai in ki kai kaza ki me kaza ki me to shi din ba ta da haƙi akan shi ne sai irin a ta focusin akan mace ana irin shi namiji zai ga duk rayuwar shi ya dauka cewa daga Allah sai shi a biyayya ko bauta so ya kiga in yi aure bai daukan mace da wani muhimmanci sosai zai ga ai auren nan ma kaman favor kaman alfarma yima mace ya aure ta zaki ga ana cewa irin ai maza sun yi wahala wane ne ki aure shi kuma zai ga irin ai alfarma miki ya aure ki kuma bai taba gani maman shi da zanar da shi da ake ma mata an zai da zamu aure an zanar da mu tun ana wata nan aure ai auren nan fa kaza bauta ne ni dai ban taba ganin dan namiji zai aure ana mai wannan hudu ban kin ga tun Allah aka saki layi
ai kina ganin ko saboda an saki layi mu hankali ne ko
kina wallahi ai ko mu hankalin kana bukatar ai jagora to ai sanan wani abu yake wani abu ma wani abu ma ai ba ma kafin ma a zo ga aure
misali
tarbiyyar ya kiji wani dan namiji ne yake sa ya kuji an fi focusing an fi ba da mai da hankali akan miji ya ya mace ma ko tun suna kananan har su girma ya kamata danki namiji shi ne kike koya ma mace tun da wuri cewa ta aure za ta yi kaza gidan miji ki kula da meme ya kamata ƴaƴan mu maza ma mun ka nuna musu darajar aure da darajar mace tun kafin ma su kai lokacin neman auren
muka faɗa a gabatarwa yau kallaban mu ta mako wata mace ce da ta yi tarihi kasancewar ta macen farko da aka zaba a matsayin shugaban karamar hukuma a jihar Borno waka aka ce a bakin mu ita tafi dadi ga kallaban mu ta mako
sunana dai honorable Inna Galadima tikekkiyar LJ Rice a jihar Borno Nigeria na fara primary school ina a nan Mafoni primary school a Mafoni ward MMC daga nan kuma na gangara zuwa Federal Government College don in yi obtaining school leaving certificate senior school leaving certificate a Federal Government College Maiduguri daga nan kuma sai na gangaro University of Maiduguri inda na yi obtaining BSc in accountancy sai kuma na sake shiga Fatima Ali Sharif na tsawon shekara hudu sai second tenure din His Excellency Senator Ali Muhammad Sharif aka bani special advisor na mata lokacin Senator Ali Muhammad Sharif second tenure din shi. So after tenure na His Excellency Senator Ali Muhammad Sharif sai aka bani commissioner a lokacin His Excellency the Vice President of the Federal Republic of Nigeria Senator Kashim Shettima lokacin da yake gwamnan Borno. Aka bani commissioner na ma'aikatan mata na tsawon shekara uku da rabi. Aka sake bani commissioner na poverty alleviation na shekara kusan shi ma shekara uku da rabi. Kuma aka sake bani commissioner na agriculture two tenures din duka. So duk tenure guda biyu na His Excellency Senator Kashim Shettima I was commissioner throughout 8 years. Alhamdulillah. Sai kuma na zo wannan administration na Professor Babagana Umar Azulu aka bani shi ma special advisor on women affairs first tenure na Professor Babagana Umar Azulu to 4 years din shi da yanzu. Yanzu muka karasa muka shiga 50 year din kenan. Shi ne a yanzu kenan na tashi takara neman takarar mezan chairman da chairman na karamar hukumar jere na takara a gargashin jam'iyyar APC wato All Progressive Congress. Kuma alhamdulillah mun samu karbuwa na zama na muka zo muka primary elections muka yi general elections alhamdulillah APC muka yi nasara muka samu council chairman din jere alhamdulillah. Kuma yau aka rantsar da mu a wannan fannin ta wannan a wannan position din chairman na jere.
Me ya baki sha'awa kika shiga harkar siyasa?
Kai harkar siyasa dai abin da ya ba mu sha'awan shine shi siyasa ita ce inda zaka shiga kuma ka taimaka wa mutane, mutane kuma su ji dadin ka. Shi sa muka shiga harkar siyasa dan mu kokare mu ga cewa tallafa wa jama'a a daidai karfin mu wa mutane abin da ya kamata mu yi musu. Shine yasa ya jawo ra'ayin mu mun yi abin da mun participate in a politics.
Ke mace ce kuma kina harkar siyasa, wace irin kalubale mata masu harkar siyasa suke fuskanta?
Eh gaskiya a da dai an fuskanci wannan women participation in politics din yana dan gaskiya akwai kalubale da fari, amma alhamdulillah yanzu zan ce dai ko kai ya waye da kuma an san darajar mata. Kuma alhamdulillah gwamnonin mu sun fara gane cewa mata ma suna da kokari. Shi yasa kamar ni party na ina alfahari da party na ina alfahari da shi His Excellency Professor Babagana Umar Azulu, ina alfahari da stakeholders mu gaba daya daga national level har zuwa local level da na taso. Kuma duk sun bani goyen baya dan ni ta mace. So I'm very proud alhamdulillah sun bani goyen baya dari bisa dare. So ban samu wani kalubale ba yanzu. Gaskiya yanzu ba wani matsala in na ga mace ta tashi za a koya mata baya indai tana da wannan focus na da kuma mission ta yi aiki. So ina ga yanzu kam gaskiya an things are really improving towards mata. So shi yasa yanzu nake da ma na so in ji hankalin ni mata gaba daya in mun samu position irin wannan ya kamata mu yi aiki so that at the end of the day za a su leaders mu za su ga kokarin mata kuma za su ga cewa eh fa wannan in mun sa mata a cikin positions za su yi delivery. So shine ni na dauka personally kan cewa insha Allah ba zan ba mata kunya ba, kuma ba zan ba party na kunya ba, ba zan ba wa His Excellency kunya ba, ba zan ba wa jama'a na Najeriya da jihar Borno kunya ba. Insha Allah mun shiga da niyan aiki kuma za mu yi aiki da yardan Allah mu ta
a samu confidence na mata akan cewa akan mata akan cewa mu ma sun an ba mu irin wannan position din samu iya mai aiki kamar yadda maza suke.
Kafin zuwan wannan mukami da kika samu a yanzu, kin rike mukamai daban-daban a baya. A matsayin ki na mace da take da iyali, ya kike saukar da nauyin iyalinki sannan kuma ki sauke nauyin jama'a da yara tai akan ki?
Duka iyawa ne, an kuma kana da iyalin da zasu understanding ɗinka, duka ba abu ne da zai wahala ba. Duk zaka iya hada responsibility ɗinka as a mother kuma responsibility ɗinka as na jama'a da aka dora maka, duka ba wai abin da ba za ka yi kai bane in ka sa niyya, duk za ka iya kai shi. Kuma alhamdulillah all through na samu support na family, na samu support na friends, na samu support na jama'a na constituency ina da stakeholders ina, duka komai ya tafi daidai alhamdulillah. Wannan ma babban nasara ɗaya ne a ce first elected female chairman na local government a jihata. Ai wannan babba nasaran da ma ya kai haka, alhamdulillah muna gode wa Allah don because zan ce mun yi breaking record being the first female elected an take me mata elected chairman na local government, kuma wannan babban nasara ne alhamdulillah, mun gode wa Allah.
Wani irin buri kike da bukatar cimmawa a shekaru masu zuwa nan gaba?
To sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin burin inna. Ke ba kina iya shiga shirin domin ba da gudunmuwar ki ga ci gaban harkokin mata, masu iya magana suka ce hannu ɗaya baya daukar jinka. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da kuma Husaina Muhammad a jihar Borno da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadin su duka, ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safen gobe Litinin, inda za mu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Sarkin Hashim Gumal da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau, da Fiona Wamai da ta bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe, ke cewa mu kwana lafiya.